أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة من سادوا أو المسلة ميتار البركة. مسجد عثمان بن عفان بن شيقبا ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خاوة سعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال إنشيني مجلس منا تمانين دا بيار منا إشرين دا بيار إشرين دا بيار قوات الربيع إشرين دا هدو قوات الربيع الثاني دا هجرة دا مكة زوا مدينة بالبودية دا لي هدو دا أربعين دا بيار وان دي 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 دا باقي takwas da watan 11 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen bayani kan shakhsiyya ta 21 a jerin sahabban da malam ya jero a cikin wannan littafin, shine Abu Dujana. Mun yi malam ya kawo mana ɗan takaitaccen bayani akan shi, kuma da abubuwan da muke iya fa'idantuwa kan tahiyyar wannan sahabi ko irin gudunmuwa da ya bai wa wannan addini. Yau da iko Allah za mu tashi karin shakhsiyya ta 22, shine Mus'ab bin Umayr. Mus'ab bin Umayr, kamar kwanan bayan da kuka yi bayani a kai, shi ne jakada na harko kata da lokacin muna karatu a kan Abu Dujana. Mun yi ɗan tsokaci a kan shi, dalilin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin musulunta Abu Dujana. Shi kuma Abu Dujana mun sani shugaba ne na ƙabilar Banu Salma. Malam yake cewa matashiyar da yake mai ko takin da yake mai yake cewa adda'iyatul mu'assir, adda'iyatul mu'assir wal mujahidus sabir. Wannan Mus'ab bin Umayr mai kira ne zuwa ga tafarkin la ilaha illallah, kuma da'awar shi ta yi tasiri, ko kuma da'awa ce wadda take da tasiri. Idan muka ɗauka za mu gani kusan da yawa, kaso mai yawa daga cikin mutanen da suka musulunta a garin Madina sun musulunta ƙarƙashin wannan bawan Allah. Shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa Mu'adh an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin ni'am. Allah ya shiryar da mutum ɗaya a sanadiyyarka, to wannan al'amarin ya yi maka alheri a baka jajayen raƙumma, ya yi maka alheri a tara maka duniya, ko a tara maka abin da yake cikin duniya. Wannan Mus'ab bin Umayr shi ne malam yake mai matashiya, ko yake mai taki adda'iyatul mu'assir, mai wa'azi, mai kira dan ɗaukar kalmar la ilaha illallah, mai kira gun musulunta, wanda kiran shi ya yi tasiri, iya tasiri a cikin garin Madina. Yake cewa baya da haka al-mujahidu sabir, mujahidi wanda yake mai haƙuri, mai naci cikin haƙurin shi. Malam zai kawo mana wa'ansu mawaƙif wanda suke tabbatar mana lalle wannan bawa Allah yana ɗaya daga cikin jajirtattu. Idan aka shiga fagen dama, lokacin da aka huta aka ce a ɗauka kalmar la ilaha illallah, to yana ɗaya daga cikin jajirtattu masu haƙuri, duk irin musgunawa da za su samu a wurin ɗauka kalmar la ilaha illallah. Kina wannan daga ƙarƙashin matashiyar din yana iya bamu ko tsokaci mu san wannan sahabin namu ba abin arena bane ba, duk da dukkan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya wanda ya cancanta arena, saboda dukkan su udulun dukkan su adilai ne kuma dukkan su mun sani idan abin da zamu aiwatar a rayuwarmu to bai kai ba da yaddai da kwarzana abin da za su aiwatar ba haka ubangiji ya bambanta su na harkon su daban suke da na karshen su su kuma na karshen sun yi wanda suka zo bayan su wanda suka zo bayan su sun yi wanda suka zo bayan su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana khairul quruni qarni summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum Malaiki cewa ad-da'watu ila Allah ta'ala laysat mawa'izun tulqa kira akan tafarkin la ilaha illa Allah kira zuwa ga wannan addinin namu na musulunci kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wai ba ta kaita ba akan kurum a zo a sanya kaga ba a maka wa'azi a zo a tattara jama'a a musu wa'azi wai ba shi kadai bane ba wannan ba shi kadai bane hammu ba kiran kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ta taƙaituwa akan zawwa da za a yi a zamana a yi mana wa'azi a Allah ya ce kaza zukatanmu su lausasa litin zukatanmu su amshi kira su ƙara danyintuwa yake cewa wala ibaratun tanmiqu faqat yake cewa kuma ba wai maganganu bane ba wanda za a kawata su ba a zo a zayyana su a haɗu maka su ba wannan ba haka kira yake ba yake cewa walakinnaha manhaju hayatin lidda'iya shi kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wani tsari ne na rayuwa wanda shi mai kira ya dora rayuwar shi akan ta duk wanda yace za yi kira dan daukar kalmar la ilaha illallah to sai ya jajirce fa dan ina kyautata san babu wani abu mai wahala kamar kira zuwa ga da'awa zuwa ga la ilaha illallah zuwa ga wannan addinin namu na musulunci a duk lokacin da mai kira zai ce a'a shi ya dauki sana'ar zai kirayi mutane kansu dawo turba ta gaskiya su bar dukkan wa'ansu abubuwa da suke to fa ya dauko ba karamin mutu bai dauko ba saboda duk wani abu da zai aikata hatta da abubuwa wanda suke halaka a gare shi to da kai abubuwan da za su kasance haramun a dalilin kasancewar shi ya dauki tabarki na da'awa da yawa daga cikin mubahat idan shi aka gaishe na yi to za su koma abin cece guce a cikin al'umma wajibi ne mai da'awa sai ya maida sai ya kai zuciyar shi nisa wajibi ne mai da'awa sai ya yi taka tsantsan a cikin mushama'in da yake rayuwa da shi wajibi ne mai da'awa ya kasance duk abin da yake kira a tsaya a yi to shi kuma yayi kokari ya nisance shi saboda baya yiwa ya kasance cikin zumurar da ubangiji yake bayyana mana lima ta quluna ma la taf'alun idan me ya sanya kuke wadan abin da ku ba za ku aikata ba za ku zo za ku sanya mutane ku yi musu kira ku tsaya kaza halaka ne kaza haramun ne kaza bai kamata a aikata ba amma dai kai idan ka koma baya za ka je ka aikata yana ɗaya daga cikin sabubban da yake sanya ubangiji ya durmi ya mai da'awa a cikin wutar jahannama ba kamar lokacin da zai zo ya ringa kiran mutane zuwa ga tafarki wanda yake wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan shi amma dai shi kuma idan ya kewaya baya zai keta alburma ubangiji za a gaba gobe kiyama za su ganshi su wanda ake kira suka samu tsira za su ringa ta yayyo ya akai alamu ya akai Allah shiga har ta ganka a wannan yanayi yake cewa wallahi tallahi idan ni na zo na hadi muku na kebance na gani ba ku gani na to ina ke alhurmu ubangiji kidan nan malai yake bayyana mana yake ci mana da'awa wani manhaji ne wanda yake tahiyar da rayuwar shi wannan mai da'awa wanda mai da'awa idan ya dora rayuwar shi akan shi to labudda ya jajirce akan shi wai ba kurum a zo a zamana ba a yi ta wa'azi ba ko kuma a zo a yi ta kawa ta zance a yi ta kawo ayoyi da hadisai ba wannan ba shi bane ka dai hammun da'awa ba yake cewa a hammun ta shine wani manhaji wanda bawa za ya dora rayuwar shi akan shi lasiya ma shi mai da'awa yace tastaqirru fihi tastaqirru fil wijdan yake cewa wannan da'awar za ta tabbatu a samuwar wannan shi mai da'awar wayan zaharu akaruha alal jawarih wal abdan kuma tasirin wannan da'awar ya bayyana ga shi wanda yake da'awar ko da wanda ake kira a gangatakin shi ko kuma a gabban shi idan ana kira to ya kasance kiran da ake yi maka ka san abinda yana shiga zuciya kuma hankali yana rike shi haka shi ma mai da'awar ya kasance wanda yake kira ko abinda yake kira kanshi ya tsaya ya lizimce shi kada ya huta da kanshi kada idan ya faɗa idan ya kewaya ya ga babu wanda yake kallon shi za ya keta alhurmar ubangiji yake cewa wadda'iyatur rabbani mai da'awa mai kira kan turba ta gaskiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu mai da'awa kan wannan addinin na musulunci yake cewa ai shine wanda ake kiran shi ar-rabbani kamar yanda can bayan muka karanta Abdullahi bin Mas'ud ya fassara mana ar-rabbani shine malamin da zai zo ya ringa ladabtar da mutane a kananan ilimi zuwa ga manyan ilimi wannan shine ake kiran shi da ar-rabbani walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tudrusuna yake cewa kulluhu lillahi rabbil alamin la sharika la dukkan wannan al'amarin mai da'awa da shi karan kanshi duk abin da yake aiwatarwa na daga da'awa yake cewa ai na Allah ne ubangijin talikai wanda babu wani wanda ya cancanta a hada shi da wani abin bauta shi wannan ubangijin da'awa kenan yana so ya nuna maka mas'alar da'awa mas'ala ce wanda take da muhimmanci iya muhimmanci wanda yake da'awa lalle shine wanda yake ar-rabbani shine wanda yake malami wanda yake allamtar da mutane kananan ilimi zuwa ga manyan ilimi kuma al'amarin shi dukkan shi yana komawa zuwa ga Allah wanda yake kira mun sani ba wani abin da banzauni suka gadarwa mutanen su suka gadarwa al'ummar su illa wannan ilimi shi kuma a duk lokacin da mutum zai zaki ne da mutsi ya ringa da'awa a karkashin karantarwa ta Al-Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine wanda ya riki gado na annabawa Allah da tar da mu Malik yake cewa wa Mus'ab bin Umair wahidun min hadha at-tiraz al-farida idan aka shiga fagen da'awa a cikin sahabbai ana lissafa maka ko a cikin al'umma ana lissafa maka yake cewa to Mus'ab bin Umair ɗaya ne daga cikin misallai wanda suka keɓanta a wurin da'awa don ɗaukar kalmar la ilaha illallah a wurin da'awa kan wannan addinin namu da musulunci kuma duk wanda kamar yanda na yi matashiya Mus'ab bin Umair kusan kaso mai yawa daga cikin mutanen da suka musulunta a garin Madina ƙarƙashin Mus'ab bin Umair ne za mu karanta a nan gaba yadda tarihi yadda ya nuna irin aike da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai kuma iya karantar da Al-Qur'ani da yadda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan gari na Madina kuma da yawa daga cikin mutanen garin Madina manya-manyan su da kananan su da bayan su duk sun musulmi albarkacin da'awa kuma haka ake so mai da'awa ya kasance kullum burin shi nawa ya shirya sunna nawa ya karantar sunna nawa ya karantar a inda ya karantar da ita har gobe ana nan ana tabbata ta duk abin da ka karantar da wani ko kalkashin da'awarka ya fahimce shi duk abin da zai aiwatar to ka tabbata kana da kutankwacin ladan da Ubangiji ya bashi in sunna ka karantar da wani to kutankwacin ladan da Ubangiji ya bashi haka kai ma kake da ladan da kuma wai bugo da ƙari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ajru man amila biha ila yawmiddin kuma da ladan wanda ya aiki da wannan sunna ko da ladan wanda ya aiki da abin da ka karantar da shi har zuwa ranar tashin kiyama wani gata ya kai irin wannan gata babu wani gata wanda ya kai irin wannan cikin ya wallahi tallahi rayuwa ta almajirci tana ɗaya daga cikin rayuwa wadda ta yi kowace rayuwa daki Allah ya ƙara tabbatar da mu a haka Malik yake cewa manhu wane ne wannan sahabi shahidi Mus'ab bin Umair yarda Allah shi tabbata a gare shi Malik yake cewa innahu Mus'ab bin Umair bin Abd Manaf shine Mus'ab dan Umair dan Abd Manaf Malik ya dan sa turwa gefen da suspension ka koma ka ɗauko ba nasaba ba muke yi ba a rayuwar nan ba lissahin nasaba ba ake yi ba lissahin kai karan kanka mi kawa kanka mi kai a cikin wannan addini malai yake bayan yana so ne ya bayyana mana ba wai dangantakar ba ake nema ba ba dangantakar ba ake so a sani ba duka wannan abu ne wanda za mu bar shi a wannan rayuwar ta duniya amma dai kai mi kai miye kawa wannan addinin na musulunci shine bi jiddin la bi jaddin kullu masjid fahal jiddun bila jiddin bi masjid ka ringa cewa a'a ni ma duk wannan daukar gafa da kaga na samu fa kokari da ne ya bani fa ba wai kakana ba ba dangantaka ta da kakana ba ba dan kakana yana kaza ba to shi kakan na wanda ake lissahin shi ake cewa yayi kaza inda da yayi kokarin ba an sa shi lissahi an sa shi cikin tarihi ya zo ya ringa ambata shi to kai kokari kama kanka wannan dangantaka komai barin ta ake kamar yanda muka shahadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwar shi ya zo ya hawo saboda munbari yake hadi wasu sahabban manzo Allah yake hadi wasu sahabban shi yake cewa wani bawan Allah Allah ya bashi zabi abin da yake gungu da abin da yake kunshi wannan bawan ya zaba abin da yake gun Allah malaman tafsiri suke fai malaman hadisi suke fassarawa suke cewa abin da yake gungu shi shine wannan dangantaka kai dan waye shi kan wane ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan bawan sai ya zaba abin da yake gun Allah anan wannan maganar da ba wanda ya fahimce ta illa Abubakar Abubakar ya sanya ya tanna kai yake ta kuka sai bayan mutuwa kuma ta tabbata gashi nan ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanikan shi ne ake mi lamhin su lalle da ya shirya da kasancewa mutuwar shi shi yaso lokacin da za a dauki ran shi an bashi zabi aka ce mai to zaman ko kuma mutuwa yace a ila rafiqil ala Allah datar da mu da wannan samun ruwa ranar da Allah zai aushe mu barka cewa a'a mu hatan ma Allah datar da mu yake cewa as-sayyid wannan bawan Allah sahabun jagora ne wanda yazo ya ja mutane farkon mutumin da yayi sallar juma'a a garin Madina ai kaga ya isa a ce ni jagora mutumin da yazo ya sha tawaga ya musulmantar da ita ya kai a ce ni jagora yake cewa baya da haka ash-shahid mun san martaba da daraja da manzila da wanda ya samu shahada a gun ubangiji mun shahadi ba su dai ba su bi ba yake cewa baya da haka as-sabiq wannan daraja ce wanda ba kowa ake baiwa ba sai wani da wani as-sabiq su ne wanda suka yi gabaci zuwa ga shiga wannan addinin na musulunci malam zai bayyana wani anan gaba din me sanya aka ce mai as-sabiq ai mun sani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an duk lokacin da ubangiji zai yi musu habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya fara da wannan yan tsinarin na farko mutane 40 ko kasa da mutane 40 wa'annan su ne ake kira da as-sabiquna al-awwaluna wa'inda lokacin da kowa yake nisantar yake nisantar da kanshi da wannan addini da musulunci su suka jajirce suka ce muna tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk rumtsin da za a yi muna tare da kai ce sai ya al-sahi ka gani malam da ya fara zano mana al-sahi ne da ya zano mana mutane guda goma mutanen nan guda goma dukkansu suna daga cikin as-sabiqun al-awwalun kowa da kai abin da yayi wannan addini da musulunci wanda ya sha bamban da sauran ɗan uwa wanda suka yi wa addinin na musulunci cikin safan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya da haka al-Badr mutumin da ya halarci yakin Badr su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya bayyana mana wankakku suke la'allallahu tala ala ahli badr fa qala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yake cewa takan ya Allah ya riga ya yi jiba ga mutanen da suka halarci yakin Badr sai ya ce musu ku tafi ku aikata duk abin da kuke so hakika na riga ina gafarta wannan su ne mutanen da suka halarci yakin Badar yake cewa al-Quraysh in dangantaka take so in dangantaka shi kake so ka sani to mutumin Quraysh Quraysh wa'inda su a cikin Larabawa su ne fir su ne karshen Larabawa wanda suka yi kowa nasaba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin su kenan dangantaka shi tana haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin Abdul Manaf shi ma dan gida ne dan dangi saboda idan muka dauki wannan al'amarin na addini yana komawa kan Quraishawa a duk lokacin da aka ce ga wani ba Quraishi nan to ba wanda ya cancanta ya jaraga ma al'umma manzo Allah sama da shi kamar abin da ya wakana a saqifatu bani sa'ida suka zo lokacin da aka ja kowa ya ja Umar Abubakar yake ce musu minna al'umara wa minkum al-wuzara inde da kai Quraishawa da kai wanda suka yi hijira to a cikin su ha al'amarin da yake ba su ne jagorori a duk lokacin da aka wanda kuma ku kuma a cikin ku za a samu wasirai haka idan muka dauka a tarihin daula ta musulunci lokacin duwalul mamalik bulbudin Quraishawa ake nema idan an neme su an same su to in ya akai duk irin zuhudin su ne ma ake yi a kusantar da su a ba su imara a ba su jagorancin al'umma idan kuma sun kiya za a maida su za a tsayar da su za a karrama su a ba su matsayi sama da matsayin da ake bayo kowa daga cikin wannan daula idan an matso su kuma za su kasance su ne manyan mashawarta idan suka ki amsa saboda mafi yawan su da kai wanda zuhudu kurum suka sa tsoron ubangiji yake cewa dakala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daral arqam wa kataba islamahu. Mus'ab bin Umair yana ɗaya daga cikin mutanen da suka shiga daru arqam bin arqam wa kataba islamahu, kuma ya boye musulunci shi. Mun sani lokacin da aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, an san irin halin da aka aiko manzo Allah. Yazo yana ɗaya daga cikin ayoyi na harko-harko da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa anzir ashiratakal aqrabin, ka galgadi ƴan uwanka wanda suke makusanta na jini, ka zo ka musu wa'azi, ka galgade su, ka musu albishir su shigo wannan musulunci. Da suka tashi mafi yawa daga cikin uwan dashi cewa suka yi a'a ya haukaci aishir me yake, ba su amshi wannan musulunci ba. Daga lokacin nan aka fara yi mai adawa, in ba dan dangantakar shi ba, in ba dan babban shi ba, Abi Talib, da irin musgunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai haɗu da ita ba kaɗan ba ce. Amma dai da yawa daga cikin sahabban shi sun haɗu da irin wannan musgunawa. Yawa kana lokacin nan Arqam bin Arqam ɗaya ne daga cikin yara a lokacin nan. Arqam bin Arqam shekarar shi 16, kuma ya musulunta. Shi kuma bani Arqam ƙabila ce mahzumiya, ita kuma ƙabila mahzumiya suna adawa tare da ƙabilar Quraysh. Duk lokacin da ake tahiyya irin wannan tahiyyar ta tashi, to labudda ya kasance da akwai masu hangi da akwai masu tunani, saboda a ɓadda sau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya ya zaɓi gidan Arqam bin Arqam ya kasance shi ne malja, shi ne makoma ga manzon Allah, ga waɗanda suka musulunta a ringa haɗuwa ana karantar da su Alƙur'ani. Wanda ya musulunta ya zo ya yi wa manzon Allah baya a wannan gidan. Dalilin da ya sanya shi shi ne shi Arqam bin Arqam ɗan ƙabilar Banu Makhzum ne. Ƙabilar Banu Makhzum da su da ƙabilar Quraysh adawa take ta balahira, saboda ƙabilar Quraysh ta ɗaga tutar yaƙi da ita da Banu Makhzum. Na biyu kenan, wannan abin zai sanya dukkan waɗanda suke cikin garin Makka ba za su taɓa tunanin ba manzon Allah yana iya zuwa cikin ƙabilar Banu Makhzum ya samu malaba ba, saboda an san abin da yake wakana ko abin da yake tsakanin ƙabilar su da ƙabilar su. Na biyu kuma, shi Arqam bin Arqam ɗan shekara 16 ne. To ɗan shekara 16 ina shi, ina tattara jama'a, har a koma gidanshi a ringa shawara, a koma gidanshi ya kasance malja na addinin wannan nawa. To a lokacin nan suke bayyana, suke ganin, to wannan yaya za a yi a ce wannan gidan za su ringa tahiya? Ka gani wanda sahu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi da mutanen shi, suka koma gidan Arqam bin Arqam, suke zamna a wannan gidan, suke karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su Alƙur'ani. Duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin mutanen garin Makka ya musulunta, a lokacin nan ana bin dare a kai shi gidan Arqam bin Arqam ya tahiyya sare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Tun lokacin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi a bayan kwanuka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan wurin matabbata, sai ya koma kowa yana tahiyya. Ba a huto ba daga gidan Arqam bin Arqam ba sai ranar da aka bayyana wannan addinin namu na musulunci. Shekara uku aka yi, ko sama da shekara uku, ko uku da 'yan watanni aka yi ana ɓoyewa, ba a so a san wane da wane sun musulunta. Za ka haɗu da ɗan uwanka musulmi, amma dai ba ka san ba wane musulmi ba ne ba. Shi sanya a cikin harkon karatun muke bayani, za ka gani ɗaya daga cikin sahabbai ya ce shi ne mutum na bakwai wanda ya musulunta. Alhali ko ba haka ba ne ba, shi ne wanda yake gani a gun manzon Allah lokacin da ya zo gun manzon Allah a nan daru Arqam bin Arqam, mutum bakwai yake gani shi na takwas ɗinsu, ko kuma a mutum shidda yake gani shi na bakwai ɗinsu. Dalilin shi ya sanya mafi yawa daga sahabbai, wane ya ce a na rigayi wani, wane ya ce na rigayi wani. Za ka haɗu da ɗan uwanka, amma dai ba ka san ba da musulmi ba yake ba, ne ya rarrabe ko kwatse a can daru Arqam bin Arqam. To haka aka yi ta wannan har zuwa lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan ayar, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrike. A lokacin nan ta yi daidai da musuluntar Umar. Umar kuma ya musulunta shi ne cikon mutum, kamar yadda Ibn Kasir ya kawo a cikin Bidaya wa Nihaya, haka Ibn Hisham ya kawo kisa yake cewa shi ne mutum na 40 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta ya shigo daru Arqam bin Arqam.
lokacin da ya shigo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta uku da Hijriya yake cewa to manzo Allah wai mu ba akan gaskiya ba muke ba ki hakuri ba akan gaskiya muke yake cewa to dan me sun ya buma hutun bayyana wannan addinin nan ba daga lokacin nan Umar ya huto yayi kabbara kabbarar da sumi a tafi hijaji makka dukkan kewayen garin makka sai da aka ji wannan kabbarar ta Umar daga lokacin nan aka fara addu'a al-alaniya daga lokacin da aka fara bayyana da'awa ta wannan addini ga musulunci a cikin garin makka ga munan sai dai kuka shiga ai a cikin wannan halin ne ana boye-boyen nan su kafuran suke cewa kai ku tsaya ku jiba mu waki ko wannan al'amarin da suke boye-boye a cikin shi laukana khairan masabuna ilayhi sun ba kansu shawara suka ce da alkhairi ne mu wannan yanci ba garin yanci ba zauren nan ba wannan bayan da kuke gani wallahi da musar gaye ba dan wannan tahiyyar ta Muhammadu ba alheri a cikin ta da akwai alheri wallahi da musul gayin ba shiga wannan addini ba musul gaci ba kai dai abubuwan da akai abubuwa ne na wa'ansu musul jin wa'ansu musul dadin ji wa'ansu kuma alhamdulillah nasara ce ga mada al'umma da wannan addinin namu na musulunci malai yake cewa shi wannan bawa Allah Mus'ab bin Umair yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga daru arqam bin arqam ita ma wannan wata fadala ce wanda ba kowa Allah ya baiwa ba wanda kuwa suka shiga daru arqam bin arqam suna daga cikin as-sabiquna al-awwaluna yake cewa jidda Mus'ab bin Umair katama islamahu ya boye musulmancin shi a wannan halin da ake ciki kuma wannan kowa mafi yawa kowa ya boye musulmancin shi a wannan halin da ake sai wanda kurun bayan da aka iya suka bayyana da musulunci ko kuma aka gane ga irin tsarin da suke sun bar addinin su sun bar sun kama addinin musulunci wanda Allah ya shirye da su malai yake cewa wa kana yahtalifu ila rasulillahi sallallahu alaihi yahtalif ba yatakhallafu da kai kuskuren ibaa wa kana yatakhallafu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirra Mus'ab bin Umair ya kasance yana kai kawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a buye idan ya tafi a karantar da shi abin da ya sabkar abin da ya sabkar daga wahayi sannan ya koma kuma gidansa ya zauna yake cewa falamma alimu bihi lokacin da abokan adawa suka fahimci lalle Mus'ab da kai wani abu wanda yake koyewa a cikin wannan al'amarin nashi an aka shinshini an ya kwashi ma ba ya bar addinin iyaye da kakannu ba ya kama sabon addini ba yake cewa lokacin da suka fahimci haka yace habasuhu sai suka kulle shi suka rike shi aka sami takunkumi aka sami mari aka hana shi huta alhabs shi shine a matsayi a killace mutum a lokacin nan da suka fahimci haka sai suka killace shi aka kama shi aka sanya shi kaso a cikin gida yake cewa falam yazal mahbusan hatta kharaja ila ard alhabasha fil hijra alula yake cewa Mus'ab bin Umair bai gushe ba yana nan a killace har zuwa lokacin da aka huta hijira ta farko zuwa garin Habasha ai mun sani al'amari da yace tara a shekara ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa sahabban shi umurnin yin hijira akwai hadisin Ummu Salma yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisin da Imam al-Baihaqi ya kawo shi take ba mu labari take cewa lokacin da azaba ta kai azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen shi sun gaza taba shi dalilin wata alhurma da gare shi dalilin matar shi dalilin babban shi Abu Talib dalilin dangantakar shi amma dai saura gama gari daga cikin sa abban shi sun kasance suna haduwa da mafi munin azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin take ba da labari manzo Allah sai yace musu to ku yi kokari ku yi hijira mana zuwa garin Habasha saboda a garin Habasha da koyi wani sarki wanda yake adali wanda baya bari a zalunci wani daga cikin talakawan shi a lokacin nan suka saba suka kama hanyar hijira zuwa garin Habasha akwai cikin waɗanda suka yi hijirar mutum 12 daga cikin maza da mata guda 4 a cikin waɗanda suka yi hijirar da kai Usman bin Affan da kai Ruqayya bintul Rasul sallallahu alaihi wasallama diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ga Usman ba Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar yadda malaman tarihi suke labarta mana Usman bin Affan ya huta cikin dare da shi da iyalan shi ya huta da dare da shi da iyalan shi suka kama hanya suka tafi hasiri suka kai suka bi hanyar Jidda da suka kai bakin ruwa suka tarar da masu ɗan kasuwa suka hawo jirgin ruwa suka gangara zuwa ga garin Habasha yake tsankarin sa abin da yake tsankarin sa shine wannan ruwa da suka tayi su 12 da mata guda hudu suna dan tsawon a shekara ta biyar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da haka bayan ɗan watanni duk da mafi yawa daga cikin malamai sun ce akan bayan wata uku a lokacin nan Usman sai suka ji labarin lalle garin Makka ai addini ya samu daukaka da yawa daga cikin manya-manyan wanda suke adawa da wannan addini na musulunci sun musulunta ake bada labarin Umar ya musulunta haka bayan Umar duk da shi Umar mun sani a shekarar da ya musulunta suke cewa Hamza ya musulunta da waɗansu daga cikin manya-manyan kahurai wanda suke gallazawa musulmai a wannan lokacin duk sun musulunta don haka garin Makka ya abutu a lokacin da sai suka yi yunkurin dawowa sai suka dawo garin Makka da suka dawo a wannan shekara ta biyar suka tarar da ashe azabar da ake yi wa waɗanda suka musulunta ta nunka abinda suka kai suka dawo abinda suka bari a lokacin na a shekara ta shidda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake umurta su da su hijira ita ce aka yi hijira ta biyu zuwa garin Habasha ita ce hijirar da aka samu mutum 82 a wata hada ta malaman tarihi mutum 83 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ketara da mata guda 18 a cikin su guda 11 Quraishawa guda 7 wa'ansu kabilu wanda ba Quraishi ba suka samu suka ketara zuwa garin Habasha a wannan halin ne Quraishawa suka aika ɗaya daga cikin mafi fasaha ko mutane guda biyu daga cikin mafi fasahar Larabawa ko mutanen garin Makka shi ne ɗaya da kwai Amr bin al-As kamin ya musulunta da Abdullahi bin Rabi'a waɗannan dukkan su yarda Allah shi tabbata a gare su aka tura sai su yi wannan a tattamuna a amso waɗannan mutanen da suka yi hijira zuwa garin Habasha a dawo a ɗora daga inda aka tsaida daga musu azab aka hada musu dukiya suka kama hanya suka tarar da su a garin Habasha da suka bujirowa fatarika ɗan wada na shi da jashi a wannan lokacin suka bujiro musu ga irin kyautar da suka zo kuma ga abin da suke so waɗannan wanda suka yi imani waɗannan mutanen namu ƴan ƙasarmu ɗan uwanmu wanda suka ƙetaro suka zo sangi da sun mana laifi muna so musu hukunci suka ƙetaro suka zo wurinku suka samu mafaka muna so a ba mu su mu koma suka yi convincing ƴan fada aka zo audience tare da sarki suka ce ai waɗannan mutanen mutane ne wanda sun yi kaza sun bujire wa abin bautan mu sun yi kaza dan haka mun zo maka da wannan kyautar a sallama mana su mu koma tare da su a lokacin nan da jasi yake cewa to bana ba ku su ba har sai na ji ta bakin su aka kirawo su aka ji ta bakin su Ja'far bin Abi Talib aka tambaye shi shine wakilin dialogue in na bangaren musulmai ya karanta wa Najashi ya wadi me irin halin da suke a can da jahiliya da irin halin da suka tsinci kansu a lokacin da musulunci ya zo musu mutane ne wanda suna kaza suna kashe junan suna kashe diyansu suna kaza suna gadar da matan iyayen suna gadar mata suna kaza ba sa sadar da zumunta sai ga musulunci ya zo ya umurce su da kaza ya umurce su sadar da zumunta ya umurce su da kaza ya zana ne ya karanta mai wa'ansu ayoyi daga cikin alkur'ani shine tabbas suratu maryam ya karanta mai kafa haya ayin sa'ad har zuwa illa ma sha Allah daga cikin abin da ya karanta mai a lokacin nan Najashi yake cewa tabbas abin da ka karanta mini shine irin abin da aka sabkar wa annabi Isa da haka kuna kan gaskiya kuma ba na zalunce ku baran haka ku yi rayuwarku a cikin kasata washe gari Amr bin Rabi'a Abdullahi bin Rabi'a da Abdullahi bin Amr bin As suka sake dawo wurin Najashi suke mai magana ai waɗannan mutanen suna faɗin mummunan kalma akan annabi Isa annabi ku kiristoci da haka muna neman alhurmarka ka ba mu su mu koma da su a lokacin nan Najashi ya ce a'a ba a bada ku a kirawo su mu ji abin da suke faɗa akan annabi Isa ya zo ya karanta mai suratu maryam ayoyin da suke bayani akan annabi isa inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya har zuwa abinda illa ma sha Allah abinda ya karanta mi daga wannan lokacin Najashi yake cewa kun amunta a wannan kasar ku tafi ku shakadan ku bi abinda kuke so amuntattu kuke a wannan kasar Allah ya tabbatar ya shiryar da wannan bawa Allah shi ma ya musulunta kalkashin wannan kira na Ja'far ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi to a wannan halin suka zama iya zama a cikin wannan gari na Habasha dan saboda da yawa daga cikin waɗanda suka yi hijira cikin wannan mutanen 82 ko 83 da mata guda 18 da yawa daga cikin su sai da suka zabura sai shekara ta 7 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina sannan suka dawo garin Madina gari ya kama su sun zamana sun yi abin da suka yi na daga da'awa sun tsaya sun bautawa ubangijin su sai shekara ta 7 kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Khaibar a shekara ta 7 ya samu nasara sai ga Ja'far nan ya do ya bullo ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bin san bada bi zan yi farin ciki ba da da zawar Ja'far zan yi farin ciki ko kuma da wannan nasarar da ubangiji ya ba mu ta yaki akan Yahudawa ga garin Khaibar sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa kharaja fi alhijrati althaniya sannan Mus'ab bin Umair ya huta zuwa ga hijira shekara zuwa ga hijira hijira ta biyu da aka yi ta zuwa garin Habasha shine shekara ta 6 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana min an'amin nasi aishan qabla islami Mus'ab bin Umair ya kasance yana ɗaya daga cikin samarin da suka yi kowa ya buwar rayuwa a cikin garin Makka sarmayi ne wanda ma'ahiyarsa tana da dukiya iya dukiya ɗan kasuwa ce yana abin da ya ga dama da dukiya matashi ne mai jin ƙarfin jikin shi duka idan ka ɗauka Mus'ab bin Umair har aka yi hijira har aka zo aka faba da yakin Uhud shekara ta 3 Mus'ab bin Umair shekara shi 40 kadai yana jin ƙarfin shi a lokacin nan ka hudda mun shekara 13 ka ƙara shekara 15 shekara shi nawa duka a rayuwa 25 ko 25 wanda yake shekara 45 ai wanda yake shekara 40 aka hudda 15 a cikin 40 25 to ka gani ko ai 25 ko ai ana cikin kuruciya mai ƙarfi a lokacin da Mus'ab bin Umair ga yarinta ga dukiya abin da yake sanyawa na daga kayan kawa na daga sutura na daga abin hawa sannan shi ƙarya suke su sanya shi shine nan malai yake bayyana hadisi zai zo mana a gaba yake cewa min an'amin nasi aishan qabla islamihi wanda ya yi kowa ya luwar rayuwa a cikin garin Madina yana ɗaya daga cikin samarin da suka yi kowa ya luwar rayuwa a cikin garin Makka kamun ya musulunta da ya musulunta dukkan wani jin daɗi da kasan yana da shi ma'aikiyarsa ta riga ta datse aka kai shi aka liƙe shi bai samu mabulla ba sai lokacin da za a yi hijira zuwa garin Habasha ya samu ya kubci da ya kubce kuma bai zama a garin Makka ba kurum garin Habasha ya nufa ka gani in ba musulunci ba in ba mutanen da suka gaskata abin da yake gun ubangiji ba wa zai bar irin wannan rayuwa kuma idan ya ce ya bari ya dawo zai ci gaba da rayuwa cikin rayuwa irin rayuwar da yake yi ta yawa yake cewa falamma aslam lokacin da ya musulunta zahida fi duniya ya guji duniya ya kaurace wa duniya duk wani abu wanda suke daddada wanda ba wajibi bane ba a yi su ba to ya maida su gehe idan an ce az-zuhud mutumin da zai bar duk wani abu wanda suke hajiyat wanda wa'afan tahsiliyat wanda suke kyautata wa rayuwa yace to wannan abin wa na bar so na shafa musu lafiya yanzu abinda suke bukatu abinda suke da ruhiyat su zani muskantar da huska zuwa ga ubangiji muna neman yardar shi yake cewa fatahassafa jilduhu tahassufal hayya yanda ka san silba idan maciji yana silba nan ka ga nan watar ta garje nan ta garje haka yana tahiya yana zubda fata yake cewa haka jikin Mus'ab bin Umair yayi saboda rauni saboda talauci saboda irin rayuwa wanda aka shiga asan jiki wanda yake ya saba jin dadi idan ya shiga halin kumci ba dai bane ba wanda jikin shi kahin kahan ba wanda kurum gashi nan ga gashi marore marore an samu dadi a cikin ba a samu ba a wannan ajajin yake cewa ba dai bane ba da wannan wangayin ba kina a lokacin nan Mus'ab bin Umayr wata shige da ta jiye mi sai ta ce ne ta jiye mi ko kuma kwata muta yanda ka san idan ya karta fata zubiwa take haka yake ai lokacin da idan mutun ya shiga wani hali zaka samu jikin shi yana hutar da wata idan ya goga zaka ga wata tana zubowa to irin wannan halin Mus'ab bin Umayr ya shiga dalili haka haka yake ce mana an Ali ibn Abi Talib hadisi daga Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala ji'tu al-masjida fa tala'a alaina Mus'ab bin Umayr fi burdatin lahu marqu'atun bi farwatin wa kana an'am gulami makkata wa arfa فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعم ورأى حاله التي هو عليها فزرفت عيناه عليه ثم قال أنتم اليوم خير أم إذا غدي أحدكم بجفنة من خبز ولحم فقلنا نحن يومئذ خير نكفي المعونة ونتفرغ للعبادة فقال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ wannan hadisin Imam al-Bukhari afwan Imam al-Tirmidhi ya hutar da shi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya Imam al-Tirmidhi ya hutar da shi a cikin Abwab Sifatu al-Qiyamati war-Riqaq war-Raqa'iq wal-Wara' ar-Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama babun diddadan da kai sabanin mallan ya kawo ya ce Imam al-Tirmidhi ya kawo shi amma dai sigar da Imam al-Tirmidhi ya kawo shi ta sha bamban da sigar da mallan ya kawo shi abin da yake cikin wannan hadisin daga Ali ibn Abi Talib yake cewa kunna inna lajalusun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna zamne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallaci yake cewa in tala Mus'ab bin Umayr sai ga Mus'ab bin Umayr nan ya kullu zuwa gare mu kowa yana kallon Mus'ab bin Umayr yake cewa Mus'ab bin Umayr a wannan halin ma alaihi illa burdatun lahu marfu'atun bi farwi bai sanye da komi illa wata alburda ai mun san alburda ita ce babban riga wanda take wannan jikada wanda take daga sama har kasa Mus'ab bin Umayr ya sanya ta wannan alburdan marku'atun bi farwi an mata cin baki ko an mata naniya me ake cewa fati da wata aka yi mata wannan alama ce ta mi ta halin haula'i alama ce ta alama shine yake cewa ma alaihi a tare da shi babu komai illa wannan alburda yake cewa falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ganshi baka sai ya kuka kukan dai yake cewa lillazi Ali ibn Abi Talib yake cewa abin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuka akan Mus'ab bin Umayr lillazi kana fihi min an-ni'ma sabida can bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san shi yaro ne wanda ya tashi a cikin ni'ima yaro ne irin jin dadin da yake cikin shi ba kowa yake da irin wannan gadan da jin dadi ba amma dai gashi nan ya huto a cikin wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuka yake cewa kaifa bikum yaya za ku samu kanku iza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin idan ɗayan ku ya wayi gari a cikin tuhahi wanda suke riga da wando idan an ce alhulla ensemble riga da wando yake cewa ya wayi gari a cikin sabbin kaya ko kuma riga da wando kuma ya mareta a cikin riga da wando wanda sabanin wanda ya sanya da sahi ya sanya su da mareci alaman mi alaman yalwa mutumin da zai iya sanza kaya so daya da ya sanya da sahi da mareta ma ya sake komawa ya sanya wanzu wannan shi ke nuna alaman yalwa mutum a yalwace yake cewa to yaya za ku samu kanku yaya za ku kasance idan kuka wayi gari ka sanya kaya riga da wando kamareta ka hudda su ka sanya wa'ansu yake cewa raha fi hullatin gada fi hullatin wa raha fi hullatin yau ayi gari a cikin riga da wando kuma da mareta ma ya sake komawa ya sanya wata riga da wando yake cewa wudi'at bayna yadayhi sahfatun wa rufi'at ukhra yake cewa aka sanya a gaban hannayen shi a gaban shi aka kawo horanti da abinci aka dauke shi aka sake kawo mai wani ibara akan yalwa wanda mutun gare shi na yaci wannan daga cikin abinci yake cewa wasatartum biyutikum kama tustaru alka'aba yake cewa kuma kuka sitirce gidanku kamar yanda ake sitirce ka'aba yana nihin kun samu duk abin da kun tada katangu kun sanya kayan kawa kun sitirce gidajen kun sanya labule kun sanya duk abin da zai kawata muku gidanku kamar yanda ake kawata ɗakin ka'aba ibara ce akan yalwar da kuke ciki qalu ya rasulullah sahabban manzo Allah bin tsira da amince Allah shi tabbata a gare su suke cewa nahnu yawma idhin khairum minna alyawm yake cewa ai a wannan halin manzo Allah idan muka samu kanmu ai halin zai kasance mafi alkhairi akan halin da muke cikin shi a yanzu ga mu nan wani zaka same shi isarin shi dai lakka kamar manzo Allah sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yaya daga an sallame baka tsayawa kai addu'a kurin kake huciya ko ka bar masallaci ka wuce daga masallaci yake cewa ai manzo Allah a halin da muke ciki ne he nayi sallah wannan izarin nawa shi kadai ne gare mu in nayi sallah da shine zan koma in kaiwa matata ita kuma ta lullube kanta ai mun sani ita mace sallarta sai ta lullube dukkan cikinta yake cewa sai in nayi sallah in koma gida in kai mata ita ma ta lullube jikinta ta yi sallah wannan shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga an yi sallah nake hurgit in tashi in kai mata ka kalla ka ga irin rayuwar da aka yi ka kalla mutum zai zo arme a tambaye shi bi gare ka ka kawo a aura maka mace yace wallahi tallahi manzo Allah barni da komai a tambaye shi an samu bakin zobe a hannunka zobe na ƙarhe bakin ƙarhe yace wallahi tallahi babu manzo Allah ta hika nemo ya kewaya garin Madina bai samu komai ba ya dawo wurin manzo Allah kuma ran shi tana so yace gare ka a cikin alqur'ani sura nawa ka harrace aya nawa ka harrace ai manzo Allah na harrace kaza da kaza da kaza da kaza ka ta hika koya mata shine matsayin sadakin ka da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sun auri mata ba tai kun su wallahi bisu ba sadaki ba sai lokacin da aka samu yalwa hatta da Ali ibn Abi Talib bai ba da sadakin matar shi ba sai da aka samu yalwa iya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale ka ka gani mutane nawa suke cikin wannan runwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin shi Ahlus Suffa wannan sahabin namu yana ɗaya daga cikin su sun katangance kansu kurum mi suke suna daukan ilimi a ce jihadi su huta kallama wani zai samu abin da zai iya yin kasuwa da shi in an samu abin bai mutu ba a ci abinci da shi ba ka kiyasta yalwar da kake cikinta akan yalwar da suke rayuwar da suke cikinta Abu Huraira yana faɗi lokacin da aka kawo mai abinci gaban shi lokacin da aka fara futuhat lokacin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisin yana cikin kitabul i'tisam nan cikin sahihul bukhari yake cewa an kawo mai abinci yayi kash yake cewa ga irin rayuwar da muke yi a can lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ɗaya ne daga cikin ahlus sufa yace amma dai gashi nan mafi kyawun abinci mafi alfahari a wurin larabawa sai gashi nan ake kawo mana shine abincin wai da muke ci a cikin gidajen mu gashi nan abinci da nama za a hada maka ka ci a da babu ba irin wannan rayuwar manzo Allah ya yi ba irin ta ba sahabban shi suka yi ba a lokacin shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar su to yaya za ku kasance sahabban shi suke cewa ai idan muka samu irin wannan yalwar to tabbas zan mu kasance a cikin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa suke ce me na tafarragu lil ibada wa nakfi al mauna ai zanmu ba da lokacinmu dukkan shi a wurin bautatawa Ubangiji kuma neman abin da za mu ci neman abin da za mu ba wa iyalanmu mun sirgaye mun wadatu da shi kidan mi za mu kurum tunda mun samu wannan yalwar kurum za mu tsaya mu tabbatu akan ibadar Ubangiji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa la antumul yawma khairum minkum yawma idhin yake cewa wallahi tallahi alkhairin da kuke tattare da shi a wannan halin naku yake cewa shine mafi alkhairi akan wannan ranar idan ta zo muku ku sa mai kyau da sahi ku memeta irin shi da marece ku ci mai kyau a juya ku ci mai kyau ko kuma ku samu ku ringa abin da kuka ga dama na daga rayuwar duniya ta yassare a gare ku yake cewa wannan zaman da kuke yi shine mafi alkhairi a gare ku shi kuma nan riwayar da ya kawo ya takaita yake cewa wa kana an'am gulamun bi makka wa rafahu musa bin umair ya kasance mafi ni'imtuwar samari a cikin garin makka ko isyara masu jin karayin su ko samari a cikin garin makka shine mafi ni'imtuwar su wa arfa'uhu kuma shine mafi yilwatar su a bangaren arziki da bangaren hutu babu wani wanda ya kai musa bin umair a cikin wannan halin shine ne yake bayyana mana yake cewa falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakara ma kana fihi min an'im lokacin da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kai shi a wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tunano irin rayuwar da Mus'ab bin Umair yake cikin ta a garin Makka na daga ni'ima irin yalwa da Mus'ab bin Umair yake cikin ta yake cewa wara'a halahu allati huwa alaiha yaga irin halin da Mus'ab bin Umair yake cikin ta a yanzu abin tausayawa ne bayan irin rayuwa ta ni'ima ta yalwa ta arziki da Mus'ab bin Umair yake cikin ta sai gashi nan yau kai to yana cikin wata rayuwa albarkacin wannan addinin namu na musulunci kuma wannan ita ce daukaka gare shi ita ce daukaka daga wannan addinin na musulunci yake cewa farafat aynahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zubar da hawayen shi akan wannan hali da ya gani nawa na shi Mus'ab bin Umair ثم قال سيكتي وأنتم اليوم خير كسورا راكوش ياكوسا حبينا والله تالله أيو أتكن الخير لكوش كنك إرن رايوة دسكي إرن رايوة تقمتي دأكيتكي يكتي وأمادي والله كسورا را والله كنا أتكن الخير أولنا الرايوة تاوكو يكتي وأم إذا غودي أحدكم بجفنة من خبز ورحم يكتي والخير دكوكي تكي أيو yace yau din nan ita tayi alkhairi ko kuma a'a lokacin da wani yau ayi gari aka kawo mai horanti na abinci na burodi da nama wannan kamar yanda muka bayyana abinda Abu Huraira yake wadi shine mafi arqa ta'am a cikin Larabawa a lokacin su mafi daukakan abinci shine ayi nama ayi shi da burodi ko ayi sarid a hada shi a taguna a tuka nama da alkama ko kuma da sha'ir wannan shine mafi fazlan abinci shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rayuwarku da kuke yi a yau rayuwa ta kuncin nan da kuke yake cewa ita tahi alkhairi ko kuma ranar da kuka wayi gari kuka samu kanku gaba a gabanku da kai horanti ko tasa ta nama da burodi yake cewa fa kulna sai muke cewa nahnu yawma idhin khairun naktil mu'una yake cewa mu a wannan yinin ranar da za a ce mun yi karfin abincin mu yake cewa ai rana ce wadda ta yi alheri akan irin wannan ranar da muke rayuwa a cikin ta saboda an dauke mana ciye su da iyali ciye su da kawunan mu kurum na tafarragu lil ibada zamu gabatar da kawunan mu sanya lokutan mu dukkan shi akan bautar ubangiji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله من سيراد أمنت الله اشتبت أغريش يكي تيوا بل أنتم اليوم خير منكم يوم إذن يكي تيوا يو إن إتتهي الخيري أتارده أكم ونرانا ودزاكو يلواتو ددكا أبن دونيا شيني لغت كما لمن حديث اسكي بيناوا وانا هدى تمن ذا الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير منكم يوم إذن يكي تيوا سبي دشيت لك lahu kafafun khairun min alghani talakkan da yake da abin da zai iya cin zai iya wadatar da iyalin shi to yahi alkhairi game da mawadaci mawadacin da duniya za ta shagaltar da shi abin da yake hannun shi zai shagaltar da shi kasuwar shi zai ta shagaltar da shi akan bota ubangiji amma dai ba shi yake nunawa ba mawadaci talakka yahi mawadaci ba tabbas wannan alfarqu shase kamar yanda Balarabi yake wadi yake cewa tsirayen mai yawa ce tsankanin mai kudi da talaka mai kudin da ya san inda yake sanya kudin shi a cikin addinin musulunci tsirayen ba a ma kwatamtata ka koma kan hadisin Abu Huraira zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama kama musalli wa yusumuna kama rasul wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ka gani wannan shi kadai ya isa ya nuna maka
da kun tsirayya iha tsirayya tsankanin talaka da mai kudi ta sanya idan Allah ya baka daman nema to kai kokari ka nema duk inda ake nema in dai halaka ne kai kokari ka shiga daga cikin wanda ubangiji yake cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wannan amsa kiran ubangiji ne a huta a nema ku yadu a saman doran kasa ku tafi duk inda halaka inka take da take ka nema kuma haka ubangiji ya sanya mana ba a bar kowa a bayo kowa da kai abinda Allah ya riga ya tanada mai ba a so mutun ya zo ya zauna ci ma zamne kullum sai abinda aka yi aka baka kai kokari ka sanya wa ranka a duk lokacin da ka samu damar ka buga wani abu ka samu wani abu to kai kokari kai matukar halakan ne wannan shine abin da karantarwa ta addini ta ke karantar da
ku karatun da mun bayyana saba
ta abin da muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakanni da malumma Allah sanya aljanna ita ce mako musu ita ce makoman mu muna tawassali ga wannan zama da muka yi Allah ya biya mana bukatun mu ya sanya albarka a cikin bukatun mu abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya ya sanya albarka a ciki zuri'an mu ya sanya mata albarka ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi inda ku suke can suna cikin tashin tashina halin haulai muna fatan Allah ya laffafa cikin al'amurran su ya ba su nasara akan abuka a dawon su Allahumma la tara alana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la dainan illa qadaita Allahumma wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaita wa yassarta lana ya arhamar rahimin Allahumma wa la maridan minna wa ghayrina illa shafaita wa afaita yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa akhtim bis salihati a'malana wa qdi jami'a hawaijana wa hawaij man awsana bid du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك.